Masu sauraro Shamsiyya Hamza Ibrahim ke muku sallama a daidai wannan lokaci tare kuma da farin cikin sake kasancewa tare a shirin matasa a duniyar gizo ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Madalla, a ci gaba da jan hankali da masana ke yi kan iyaye su saka ido akan abubuwan da ƴaƴansu ke yi a dandalin sada zumunta don gujewa koyon munanan ɗabi'u ko al'adu da basu dace da samfurin hoton tarbiyyar da aka baiwa ɗa daga gidansu na mutunci ko baƙuwar al'adar da bata dace da koyarwar addini da zamantakewarsu ba. Wani labari da ya ɗau hankali musamman ma ta kafafen sada zumunta shine samun wata matashiya mai suna Amira Sufiyan ta wallafa sako a shafinta na Twitter da ke cewa wasu mutane sun awon gaba da ita da wasu mata 17 daga gidajensu a Abuja, inda ta yi ta yada wuraren da ta ce waɗanda suka sace ta sun kai su. Wannan lamari dai ya ja hankalin jama'a sosai a kafafen na sada zumunta. Wasu na tausaya mata, wasu kuma na jefa alamun tambayoyi kan sahihancin ikrarin wannan matashiyar wacce daga baya ta zo ta ƙaryata wannan labari. Rundunar 'yan sandan Najeriya dai ta yi nasarar kamata ta kuma gurfanar da matashiyar. Sai dai bayan gabatar da tuhuma a kanta, alƙalin kotun ya bayar da belinta saboda bincike da ya nuna cewa tana da larurar da ya shafi kwakwalwa. Shirin ya ziyo ta bakin Sheik Imam Tajuddin, babban limamin masallacin unguwar Prince and Princess dake Abuja, kan sanin sahihancin abin da mutum zai yada don gudun abin da ka iya zuwa ya dawo.
Farko abin da ya kamata mu sani, wannan yanan gizo-gizon da Allah ya kawo ya albarkace zamaninmu da shi, Allah ya mana albarka da shi saboda yada ilimi, saboda mu zama wayayyu a cikin al'umma. To mu yi amfani da wannan yanan nan kyakkyawan amfana, ya zama tudu abin da zamu yada, mu tabbatar da muna da ilimi akan abin da zamu faɗi farko kenan. Idan kuma zamu faɗi, mu faɗi bisa ga adalcin da zai kawo zaman lafiya ga al'umma da ci gaban al'umman mu gaba daya. Mu tabbatar da cewa duk abin da kuma muka jiyo mu yi kyakkyawan bincike, domin Allah ya kira mu cewa gakka yadda ka faɗi abin da baka da ilimi akan sa, gakka yadda ka kuskura ka rubuta wani abu ko ka yi shiyarin da wani abin da baka da ilimin gaskiya akan sa, da jinka, da ganinka, da zuciyanka, Allah ce zamu yi tambaya akan su gobe. Allah kirara kana gaba Allah gobe kiyama. Saboda haka matasan mu, duk abin da ya zama to negative information a tabbata a rike shi da a sake shi da wuri. Duk abin da aka turo aka gan ba shi da kyau a cikin al'umma wanda zai kawo tarzoma ko fitina, a kashe ta nan take, gar a yadda a yada ta, domin yanan gizo-gizo din nan yana kawo tabarbarewan al'umma, kuma ar ana amfani da shi ar a tunzura mutane, fitina kuma ya yadu. To gakka yadda duk wanda ya zama to yana amfani da wannan yanan gizo-gizo domin a yada fitina, Allah ya ce Allah zai sauka da musiba aka irin su. A tabbatar da ana shiyar da abubuwan alkhairi.
To la'akari da matsalar tsaro da Najeriya ke fama da shi a wannan lokaci da kuma tasirin da kafafen sada zumunta ke da shi, inda masu iya magana ke cewa duniya a tafin hannunka take. Masanin tsaron ƙasa Yahuza Ahmad Getso ya ja hankalin matasa game da illan yaɗa labaran ƙarya da ke tada hankula.
Duk wanda yake tunanin sunan shi matashi, to ya sani yana da baya, ma'ana yana da makoma ta gobe. Kuma lokaci tamkar agogo, duk wanda ya sa agogo ya san tafiya yake baya dawowa baya. To tunda agogo tafiya yake baya dawowa baya, kuskure ne mutum yana matashi ya rika girgirar ƙarya, domin wata rana shekaru za su kai ga ko neman aure ya je yi ko kuma ƴar da ya haifa ko ɗan da ya haifa zai je neman aure, sai a ce ai wani aje a duba a tarihi ya taɓa zama yin ƙarya a guri kaza. Sai a ɗauko irin wannan abin, zai taɓa mutuncinka, zai taɓa makomarka, zai taɓa tarbiyyarka. Da haka yin ƙaryace-ƙaryace da kuma farar da abubuwa waɗanda za su jefa rarrabuwar kai da rashin fahimta da kuma kare rashin gaskiya, wani abu ne mai matuƙar haɗari wanda ya kamata matasa su guje shi domin su gina al'umma mai makoma ta gari, wanda za su zama watakila kamar yadda ake cewa yara manyan gobe. Gobe shugabanci zai iya zuwa hannu. To an sun taho a makaranta, a haka za su yi ta tafiya. Wannan ce ta kai mu ga halin da muke ciki a yau. Mafiya yawancin shugabanninmu sun zama makaryata, sun zama mayaudara, sun zama maciya amana, sun zama mazambata sakamakon tabarbarewa da lalacewar rashin tarbiyya da kuma bibiyar abubuwa na san zuciya irin waɗannan da ake yi a kafafen yaɗa labarai na sadarwa, musamman waɗanda sun zama wato ana cewa kamar yadda kika ce duniya a tafin hannunka. Mutum yana gani yana yin wani abu ne kamar na burgewa, alhali kuwa yana gina wa kanshi ne ramin mugunta.
Tuni dai gwamnatin Najeriya ƙarƙashin hukumar bunƙasa fasahar zamani wato NIDDA ta bayyana wani sabon tsari da zai taimaka wajen taƙaita masu tada tsaure-tsaye da furta kalaman ƙarya da na ɓatanci a kafafen sada zumunta na yanar gizo. Shugaban hukumar Kashifu Inuwa Abdullahi ya yi ƙari da cewa
da mutane suna cewa ita ita kanta internet is ungoverned space. Duk abin da kai ba mai kama ka shine muka ce a ba haka bane ba, in kai za a yi tracing dinka a kama ka a hukunta ka yanda dokar kasa ta fada, kamar a dokokin kasa da wanda yayi abin da bai dace ba da kuma wanda ya taimaka akai duk laifin su da. So hukumomi za su iya kama wanta saboda abin da magana da ta yi ya jawo a hukunta ta saboda wannan. So kamar kuma shi wannan tsarin da muka yi fitar ba wai mu ne za mu rinka kama mutum mu hukunta shi ne abu. Akwai jami'an tsaro wanda su ne ayyukansu, za a yi aiki tare da su. Shi yasa suna cikin wanda suka yi abin nan. Kamar ko shi kansa act din mu in mutum yayi violating, za mu yi amfani da jami'an tsaro ne a hukunta shi. Saboda ba inda za a kawai ka hukunta mutum ba tare da ka kai shi kotuba. So shi wannan tsarin zai fitar ne ce in mutum kai kaza kai laifi. To amma laifin nan ba yana nufin mu hukumar mu za ta zo ta kama wanda ya laifi ne ta hukunta shi ba. A'a, za mu hada shi da jami'an tsaro su kama shi su kai shi kotu a bi tsarin kundin mulki, wanda ya laifi kaza menene hukuncinsa a auyatar mashi da wannan hukunci.
Lawyer da ke kare Amira ta bayyana cewa gwajin da aka yi mata ya nuna matashiyar nan lura a kwakwalwarta, bisa wannan dalilin ne kotu ta bada dalilinta. To a wannan gaba kuma sai dai a yi hattara saboda gaba, amma ta rangini ta ranzani bibiya da sa ido nasiha da jan hankali ka iya kiyaye a kan irin wannan lamari. Ma iya cewa dandalin sada zumunta na iya daukar kashi 70 na halakin abin da ya faru da wannan matashiya. To ma sauraro iya abin da ya sauka kenan a cikin shirin na wannan lokaci. Sai kuma mako na gaba yardan Allah za mu duba alfanun da yada zaman lafiya ke haifarwa a gafafa na sada zamanta. Yanzu a madadin mahukunta da ma'aikatan sashen Hausa, ni Shamsiyya Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Assalamu alaikum.